ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم، أنت الهنا والمنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu ganinmu da sauraronmu da bibiyanmu a cikin wannan shafi namu na auratayya, inda muke kawo abubuwa guda 60 waɗanda suke kawo cikas da matsaloli wajen gurɓacewa da lalacewa da taɓarɓarewa ta rayuwar aure, har ɗaya daga ciki ya gaji, kamar yadda wata ta bugo min waya ɗazu cewa da Allah za ta zo in raba su da miji. Na ce to ai ni haɗawa nake, ba raba nake ba, baiwa Allah. In dai rabawa kike so ku yi, sai dai ki tafi kotu. Sannan dalilan da kike so a raba ku da mijin nan, ta iya yiwuwa mijin da zaki aura na gaba kuma ya zama yana da irinsu, shi ma zuwa zaki ki ce a raba ko hakuri zaki, sai ta yi shiru. Na ce saboda haka in har kina gudun matsala ne, to matsala ba ƙarewa take ba, ƙara ma ki ɗauko mijin naki ku zo a ba ku shawara, a yi muku nasiha, a ja kunnensa, a gaya masa abin da Allah ya ɗora masa na nauyi, a ba shi kwatance da misalai, wataƙila ya ji tsoron Allah ya daina abin da yake miki ko ya rage. Amma abin da zan tabbatar miki shine ba za ki samu miji 100% wanda ba shi da matsala kowace iri ba, kamar yadda ke ma ba za ki zauna ba ki da matsala kowace iri ba. Saboda haka abin da aka samu ragowar sai a yi haƙuri. Akwai abubuwan da in babu su babu aure, amma akwai abubuwan da za su zama ko da ba a same su ba za a iya haƙuri a zauna haka, tunda kowa wani gida da kuka gani a duniyan nan haƙuri ake. Abu na 30 da ke kawo wato taɓarɓarewar aure shine rashin ladabi. Wasu yaran gaskiya ba a koya musu ladabi ba, sai ga sun maida miji kamar wani sakare ko bican ko wani sususu, kawai su dinga maida miji yana magana suna yi, ba san cewa shi miji shugaba ba ne. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. So wanda kika aura shugabanki ne, ya zabe ki ki zama matarsa, kin zabe shi ya zama mijinki, to kuma gida ba zai ba sai da shugabanci, to shine shugaba, shi kuma ana son ya tafiyar da wannan shugabanci nasa bisa adalci. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati wal rajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun ar-ra'iyyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun ar-ra'iyyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyatihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Hadisi Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Umar. Wannan hadisi ya kasa shugabanci kashi hudu, ya fara da shugaba na kasa ko na jiha ko na local government, sawa'un kansila ne ko chairman ne ko shugaban kasa ne ko kuma wato gwamna ne ko dan majalisa ne na jiha ko na tarayya ko gurgurdan nauyin da ke kansa, ko kuma mai unguwa ne da dakaci da hakimi har zuwa sarki, har zuwa sarkin musulmi, ko wani irin shugabanci ne da ya faru daga ƙasa ya tike daga sama. To wannan shugaban ana buƙatar da ya zama ya kula da nauyin da Allah ya ɗora masa. Sannan na biyu, shugabanci na gida. Akai a gidanka shugaba ne, kana can kana cewa ba adalci, kai ma nan ba ka ba iyalanka adalci, kana can kana cewa sai an canza, kai kuma nan gida kai ma ana tun ana sai an canza, kana nan kana rigima a waje ba a yi maka daidai ba, kai kuma nan kai ma kana ba iyalanka ba daidai ba. Sai ya kamata kowa ya shiga taitayinsa, a san cewa shugabancin nan da muke yi a gida ga iyalanmu da matanmu shugabanci ake buƙatar adalci. Sannan ke ma mai gida baya nan amana ne dukiyarsa, amana ne kanki, amana ne ƴaƴansa, kake shigo da kake koya musu, ka sai mai gida baya nan a kunna fina-finan batsa ko a nuna wasu abubuwa marasa kyau da yara za su iya koyar rashin tarbiyya. Yanzu wata ta bugo min hankalinta a tashe, tana tambaya akan cewa ƙananan yara gare ta ƴan shekaru kaɗan, amma kuma sai ta fahimci daga cikin yaran wani ɗan ƙarami da ƙan wasa ƴar ƙarana har ya kai wa yana sa mata hannu a gaba, wanda wannan hatsari ne babba. Ƙananan yara da ba wanda ya kai shekara 10, saboda ganin abin da suke na batsa da ake nuna a fina-finai, ko kuma yaran wasu gidan sun gani sun ɗauko, ko a makaranta ko a kan hanya ko a gurinta, za su iya keɓewa su ga abin da wasu yaran suke yi, kuma abu kamar wutar daji yake. Da yaro ya ga wani yaro yana wani abu, sai kaga shi ma ya ɗauka, nan da nan sai kaga abu ya fantsama, sai munanan halaye su shigo. Saboda haka dole ne a koya mace ladabi, ta san miji mai gida ne, akwai haƙƙinsa na a girmama shi, a mutunta shi, a yi masa ladabi, a amsa kiransa, a kula da mutuncinsa, a kare darajarsa, a kare ƙimarsa, a bashi matsayinsa, a girmama shi, ba fada ake ba, ba rigima ake tsakanin wato maza da mata ko tsakanin mai gida da uwar gida ba. Fahimta ce ta kawo da soyayya da kauna da san juna, yasa aka hadu har aka yi aure, har kuma Allah ya kawo zuriya. Da ya kamata ka zama nata, ta zama naka, ka shanye ta, ta shanye ka, ku zauna lafiya, babu cin mutunci, ba batanci, babu kaza. Wannan rashin ladabin da tsiwa din, da rashin girmamawa, da rashin ladabi, da rashin daukan mutun da kima ko da daraja, sawa'un mace ce ta yi wa mijin haka ko miji ne ya mata haka, wannan yana barazana game da rushewa wato harkar zamantakewa ta gida, ko kuma salancewar zaman aure ya zama kowa yana zaune ne ba dan yana so ba. Kaji mace tana cewa ni banda ƴaƴana, da tana tattara kayana na tafi. Shi ma ka koma gefe ce, wallahi in banda tana da ƴaƴa, da tana tattara tana watsar da ita. So ƴaƴan kana cin albarkacin ƴaƴa, ita ma tana cin albarkacin ƴaƴa, amma ba wanda yake jin dadin zama da wani, kun salancewa juna. Ba kwa jaddada kauna, ba kwa jaddada soyayya. Bishiyar da aka gino soyayya akan ta, tuni ba a bata ruwa, ana bata taki har ta mutu a hanya. Saboda haka dole ana son aure ya yi karfi, kuma ya kai inda ake bukata, sai an kula da ladabi. Na 31, rashin kunya ko fitsara. Akwai fitsarariyar mace ko fitsararren namiji, wanda shi a gurin sa fitsara kamar ma hali ne. Ya riga ya saba da tafka a shari'a, da cin mutunci, da zagi, da wulakanci. Haka macen ita ma ta saba da zagi, da wulakanci, da ashariya, har ma sun zama kamar maguna kullu a cikin fada su, a cikin gidansu, in banda rigima da fada da tashin hankali, ba abin da suke ƴaƴansu suna gani. In za ku yi fada ma, ku yi a gaban ƴaƴanku mana. Waɗannan yara maza da mata, mazan fa aurowa za su, matan kuma aurar da su za ku, su tafi wani gida, su kuma mazan za su je su dauko ƴa wani gida. To kaga idan ba ku yi musu tarbiyyar da za su iya zama a gidan wani ba, matan kenan, mazan ba ku musu tarbiyyar da za su iya dauko ƴan gidan wani su kula da su ba, to lalle daga nan ne za a gane cewa, haka ji mutane suna cewa, ai gidan can, saboda wani ya auri ƴan gidanku ba zaman lafiya, wani kuma ya auro ƴan gidanku ba zaman lafiya, to sai a tare a yi muku shaida cewa zuriyar ku ba ta da kirki. Kuma shi rashin kirki, koyo na so yake, koyo ake yi. Idan uwa da uba ba su da kirki, suna iya nasawa ƴaƴansu, su ma ƴaƴa su nasa jikoki, har sai kaga zuriya kaf an mata hukunci da cewa wannan zuriya ce mara kirki, wannan gidan ba su da mutunci, ba a auren, ba a aure daga gidanku, ko kuma in ku nemi aure ba a ba ku komai arzikinku da wadatarku da iliminku da karatunku, sai kaga an riga an canfa ku cewa ku ba ku da, ba ku da zaman lafiya, kun saba cin mutunci da wulakanta mata, ko wulakanta maza in mata ne, ko wulakanta mata in maza ne. Don haka kada ku kuskura, mai gida ke uwar gida, ka ku zama dalilin bacin tarbiyyar ƴaƴanku. In ku dagaye ne masu rigima tsiya, ku bari su yaranku sun tafi makaranta, ko sun kokun, ko sun tafi, ko ba sa nan, in ya so da rigima da za ku, sai ku yi kuma ku shirya kafin su dawo. Ko kuma uwa ta dinga kokarin bata uba a wajen ƴaƴansa, duk rigima su kina dauka, kina kai ƴaƴanki a matsayin alƙalai, wato kina son su ce kowa yana son kamar wani abin da ake, kamar wani gasa ake yi. Uwa tana kokarin gamsar da ƴaƴanta cewa rigiman nan da muke yi da babanku bai da mutunci, ni ce mai gaskiya. Shi kuma uban yana kokarin gamsar da yaran cewa ni ne mai mutunci, uwarku ba ta da mutunci. To idan yara sun karɓi hukuncinka akan cewa uwarsu ba ta da mutunci, kaga ka fara zuban musu da girman mata da ta koce kusa da su a duniya, ta ce uwarsu. Idan kuma ke an karɓi hukuncinki, yara sun karɓi hukuncinki a matsayin cewa ubansu bai da kirki, bai da mutunci, to mafi darajar mutum a duniya bayan annabawa da manzanni a wajen mutum shine iyayensa. So da ka ranar da yaro yake kallon ubansa a matsayin azzalimi, macuci, mara mutunci, to ba fa ko sauran wanda zai kara gani da mutunci a duniya. Kuma wannan abin zai masa tasiri a karatunsa, a aikinsa, a siyasarsa, a neman kuɗinsa, sai an ga tasirin cewa bai samu uba na gari ba, kamar yadda sai an ga tasiri akan yara cewa bai samu uwa ta gari ba. So da ka rigimar da kuke, ku daina tsoma ƴaƴanku, ki daina tsoma ƴaƴanki a cikin rigima, kai ma ka daina tsoma ƴaƴanka a cikin rigima. Ku daina kokarin sai kun gamsar da yara cewa uwa ba ta da kirki, ko uba ba shi da kirki. Ku yi kokari kowa ya dinga, ku haɗu ku yi mitin, to ke zan dinga nuna yaran nan matsayinki da girmanki, ke ma ki dinga nuna musu matsayina da girmana. So kullum ku je ku gaishe da babanku, ku bi babanku, ko kun ga mun samu saɓani da babanku wannan tsakanin miji, ni miji ne da mata tsakaninmu da shi. so ku ba ruwanku da wannan matsalar, ku kyale mu, za mu shirya. Dama can ba ku ku hada mu ba, kuma ba ku za ku shirya mu ba. Ki kokari kar ki sa su a cikin rigima. Haka kai ma kai, koda kun ga baba ku ce, ku bi ta, ku girmama ta, ku yi mata ladabi, ku kyautata mata, ku rike ta hannu biyu. Koda kun ga mun samu sabani da ita, wannan ni da ita ne bai shafe ku ba, ku taya mana addu'a ka ku shiga rigimar. Kowa ya dinga kokari yana nuna martabar ɗayan, amma kowa sai ya kokari ya gina kansa ya rusa ɗayan. In yara sun koma gefe da uwa, baban nan naku bai da mutunci, ya bamu da yunwa, ya bamu ba abinci, ya mana kaza, ya mana rashin mutunci, bai mana kaza ba. Ki cikawa yara zuciyarsu da fushi da kaushi da kiyayya da gaba tsakanin su da wanda ya haife su. Kin cika musu zukatansu da waɗannan munanan halaye. Har sun dauki ubansu a matsayin, duk da wahalar da yake na kawo ci, kawo abinci, kawo sutura, kawo magani, makaranta da sauransu, amma duk da haka ƴaƴan nan suna masa kallon mugun mutum ne mara mutunci. Ko kai ka koma gefe ka dinga cewa wannan taku ba ta da mutunci, ba ta da kirki, ba ta da kaza, har wato yara su zo suna kallon uwarsu a matsayin mutuniyar banza. Wannan ba daidai bane abinda maza suke yi, ba daidai bane abinda mata suke yi. Buɗe wannan kofar tana da hatsari, kuma za ta lalata zuriyarku, za ta lalata gidanku, kuma kuna ya ba ƴaƴanku sako su je su yi rashin mutunci a waje, domin sun ga a gidansu ana yi. In ɗanku ya auro mace ya wulakanta ta, ya ci mutuncin ta, ya tozarta ta, domin haka ya ga babansa yana yi wa babarsa. Idan an aurar da ƴarku ta je ta yi rashin mutunci ga mijin, domin haka ta ga babarta tana yi wa babanta. So gidan da ya ginu akan rashin mutunci, rashin kima, rashin daraja, rigingimu, gulmace, rashin zama a shawara, rashin zama da yara a fahimci inda suka sa gaba, rashin warware matsaloli, rashin kallon abubuwa cikin nutsuwa, rashin tara hankali guri guda, rashin tunani da sauransu, cusa ma yara abubuwa na gaba, juna faɗan laifafukan juna, wani ya kaga ya ja ɗansa gefe yana ɓata uwa, ko uwa ta ja gefe tana ɓata uba, ko ku raba gidan ya zama kamar jam'iyya. Wasu suna goyon bayan baba, wasu na goyon bayan baba, har kuma da 'yan ba ruwanmu. Wannan abin ma sai mutum ya mutu zai ga tasirinsa, cewa 'ya'yansu zo su kasa haɗin kai, su ta rigima tsakaninsu. Su ma mata suna ba da gudunma, musamman ga mutumin da yake da mace fiye da ɗaya. Sai ka ga uwa ta koma gefe tana zuga 'ya'yanta, ko tana cusa musu wani mummunan abu, kamar cewa ubansu ba ya son su. Saboda haka sai su tashi da wannan aƙidar, ba sa son 'yan uwansu, ba sa son kansu. To wannan sharri ne babba. Idan uwa ba dole ne 'ya'yanki su yi arziki, su yi wadata, su kamu, ba fa dole ne dan babanku ɗaya, kuma duk sai kun zama kanku ɗaya a ilimi, kanku ɗaya a fahimta, kanku ɗaya a karatu, kanku ɗaya a arziki da wadata ba. Dole wani sai ya taimaki wani. Taiwa 'ya'yanki ba a cikin su Allah zai fitar da masu arziki da wadatan ba, cikin 'ya'yan waccan ne da kike kokarin raba kansu. To lokacin da suka rabu da 'yan uwansu, su kuma 'yan uwan Allah ya wadata su, to kin ga kin musu asara cin moriyar wadata 'yan uwansu, kuma kin hana su zumunta saboda abin da kike dasa musu na mummuna. Kina nuna musu cewa kamar ubansu baya son su, ko ke kuma kina kokarin sai kin cusa naki 'ya'yan, kin tura na wancan. Wannan abin yana da matsala sosai sosai akan yara maza da yara mata, kuma yana nuna cewa akwai hatsari game da wannan gidan gaba ɗaya, yana iya rushewa a kowane lokaci, kuma alheri yakan fita daga cikin wannan sharri ya shiga. Saboda haka a kiyaye waɗannan halaye, a dinga haƙuri da juna, a dinga wa juna addu'a. In an samu wani canjin hali, a yi haƙuri, a karɓa, a yafewa juna. Allah ya ƙara zaunar da ma'aurata lafiya, ya ƙara zaman albarka da haƙuri tsakanin ma'aurata. Wassalamu alaikum. وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما.